لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ya kuwa musulmi ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 24 ga watan 10 shekara ta 1427 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wannan masallaci namu masallacin Usman bin Affan a kofar gidan Kaya a cikin Fadala a Kano Malam Abdullahi Salihu Malam Abdullahi Salih Usman wanda kuka fi sani da Malam Abdullahi Pakistan ya riga ya gabatar da abin da ko a kansa muka tashi to ya isar da sakon da ya kamata a ce mun isar abinda zan fada kila karin bayani ne ba wani sabo ba kan abin da shi ya riga ya fada mu gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne mai dogon tarihi wani abu ne wanda ba jiya ko shekaran jiya aka fara shi ba an fara shi tun lokaci mai tsawo a baya ubangiji ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa a jumlace ya kuma ambace shi killafilla a jumlace a inda ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun wato kowanne annabi ubangiji ta'ala ya sanya masa ƴan adawa magabta shi annabin na kokarin tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kar a sarka da wani su kuma ƴan adawar annabawa suna kokarin a sanya ma Allah kishiya ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin aljanu kuma su ƴan adawar annabawa sukan yi musayar ra'ayi sukan yi musayar dabara don kokarin yadda za a bice hasken da annabawa suka zo da shi su kuma annabawa suna kafa hujja da wahayin da Allah ya saukar a kansu ta yadda suke kare dukkan dabarar mai dabara da makircin mai makirci da izinin Ubangiji Malam ya bamu misalin yadda waɗansu daga cikin kafirai na baya suka yi adawa da بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين dukkan wadannan ƴan adawa da annabawa basu ci nasara ba mutanen annabi salihu basu ci nasara akan sa ba shi ya ci nasara akan su mutanen annabi hudu wato adawa basu ci nasara akan sa ba shi ne ya ci nasara akan su kamar yadda mutanen birnin madina basu ci nasara akan annabi shu'aibu ba duk da karancin mabiyansa shi Allah ya dora akan su Allah ya bamu labarin yadda aka ragargaza su a jumlace fa kullan akhadna bi zambi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله ce kowannen su mun rike shi da zanubinsa da laifinsa da ta'addancinsa cikin su akwai wanda muka turo musu guguwa iska mai tsanani daga cikin su akwai wanda aka yi tsawa girgizar kasa ta kama su daga cikin su akwai wanda aka rufta kasa suka fada ciki daga cikin su akwai wanda aka dulbi yadda su a cikin ruwa ubangiji ta Allah ce Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kawunan su da suka yi adawa da abinda Allah ya saukar da wahayi akan tabbatuwar gaskiyar sa wakazalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود dukan wadannan ajmalatan dake baku fashin bakin su filla filla sai ku duba cikin suratul a'raf kissoshin annabawa da suka zo a ciki da kuma wani bangare a suratul yunus kissoshin annabawa da suka zo a ciki da kuma suratul hud wadda ta yi bayani filla filla da suratul su'ara ita ma ta yi bayani filla filla da wani bangare cikin suratul qasas da wani bangare cikin suratul mu'min ko suratul ghafir da dai sauran bangarori a cikin alqur'ani mai girma abin nufi dukkan wanda zai fada da gaskiya to baya da nasara duk wanda zai adawa da gaskiya duk yadda yake da mulki ko kuɗi ko wadata ko shi dan dangi ne ba zai ci nasara ba domin ubangiji ta'ala ne yake dora gaskiya dan kasancewar ta gaskiya ba dan yawan mai masu binta ba ba dan karfin su ba bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmuhu fa idha huwa zahiq ubangiji ta'ala na daukan gaskiya ya dora ta akan ƙarya ta murƙushe ta ta shake ta ta hanna ta sakat a daina jin duriyarta ta bar wuri ta tafi dan haka nan gurin tunatarwa muke yi ga cewa idan ubangiji ta'ala ya baka sarauta tarawali ubangiji ta'ala ya baka mulki na siyasa ubangiji ta'ala ya baka wadatar kuɗi ko kai dan dangi ne ko kai malami ne masani kana takama da ilimi yi kokari kai amfani da wannan abin da Allah ya baka dan taimakon gaskiya ba dan daurewa ƙarya girji ba domin idan ka taimaki gaskiya da mulkinka da sarautarka da kuɗinka da rawaninka da iliminka sai ubangiji ta'ala ya taimake ka ya taimaki zurriyar gidanka ya sa albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ƴaƴanka ya sa albarka a cikin su amma wallahi kai faɗa da gaskiya dan mulkinka ko dan rawaninka ko dan kuɗinka sai ubangiji ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka da kai da zurriyarka da ƴaƴanka ku tambaɗe ku lalace dan haka ka taimaki gaskiya da abinda Allah madaukakin sarki ya baka wannan faɗa da magabta annabawa suka rinka yi da gaskiya irinsa ne muke ganin sa yake maimaituwa a nan Kano tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai ta fara ƙarfi kuma take ci gaba da yaduwa muna da tarihai wanda in za mu yi su sai gari ya waye mu kare ba amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana Malam Abdullahi Saleh ya ambaci masallacin Tudun Murtala a shekarar 1988 lokacin da Abdulkarim Dayyibu AK ke shugaban Izala ni da shi muka je muka yi meeting da Alhaji Umar Mai Burodi da ya gina masallacin na tsawon awa uku kan ya bada masallacin ga kungiyar Izala amma aka razana shi aka tsoratar da shi bai yi ba har sai a lokacin da Malam Abdullahi ya bayyana lokacin da ya danka din a hannun kungiyar Izala kuma aka samu bude masallacin kafin a bude malam ya faɗa mana gurbe da akai masallacin Kandahar masallacin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu lokacin da za a gina duk mun bi yadda ya kamata a bi dan a ci nasara an shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gundumar sa ce ni da kaina na je na samu wani daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano na yi masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi juma'a kuma ga wurin da Allah a je a sa mana albarka ya yi murna ya nuna farin cikinsa ya ce za a buɗe amma aka yi ta mana je ka dawo tun ana faɗa mana tsammanin gaskiya ne har sai da muka gamsu cewa ƙarya ake mana. Muka bi dukkan hanya ta laluma na a buɗe masallacin ba a buɗe ba. Mu kuma sai muka zo muka bi hanya irin ta mutum mumin da ta laluma ta ki aka buɗe masallacin yanzu ana sallah a cikinsa. Wannan masallacin lokacin da muka fara kamsa salawati a cikinsa shekarar 1995 muka buɗe wannan makarantar ba irin cititifin da ba a yi ba a kan a haiƙi ƴan daba a haiƙi ƴan wane ne a zo a rusa masallacin a zo a ƙona masallacin a haɗa kai da waye Ubangiji ta'ala ya kunyata su yanzu ga masallacin ya kai yadda babu yadda suka iya da shi sai dai su durai. Idan muka sake komawa tarihin baya kun sani dai a cikin shekarar 1988 ko 1987 zuwa 88 ne lokacin da muka gina makaranta a Gwammaja ƴan majalisa wadda bayan an gina ta shehunan ɗariƙa suka zuga mutanensu da ƴan tauri aka je sai da aka rushe ta aka haɗe ta da ƙasa. Muka zo cikin dare muka kunna fitilu da janareta da menene sai da muka mayar da ginin yadda yake. Muka sanya ƙyaure don wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba maganar kuma a hana ka izinin gini sai dai kuma a yi yarjejeniya da kai a baka diyya a karɓa. Muka yi amfani da wannan har sai da aka kai asuba a wajen. Wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano. Aka tattara mu aka kai mu gaban shi muka tattauna aka yi duk abin da aka yi. Ƙarshe dai ba a ci nasarar kwacewa ba diyya aka biya mu. Kuna sanar da irin hare-haren da aka rika kaiwa a wurare daban-daban. Gidan Alhaji Yusuf Abdullahi Kofar Wambai kun san wannan. Kun sani nan wajen Jakar ba irin rigimar da ba a yi ba. Kun sani a Gwammaja kwana-kwanan nan masallaci ne da kafsa salawati aka yi na amma ƴan ɗariƙa sun je sun zuga magoya bayansu sun rusa masallacin. A yanzu haka masallacin a rushe yake. Bayan an buga shari'a a kotu ta ba da izinin a gina su kuma suka hana suka je an gina kuma suka rushe. Kuma aka je ana tattauna da su wajen jami'an tsaro suna cewa su sai dai a mayar da masallaci shago amma ba su yadda ba a ce masa masallaci har yanzu rigimar tana nan duk wannan a cikin nan Kano ake yin ta. Kuma galibin waɗannan maganganu da an tashi akan kai su fada ne a nan Sani mai nage tsakanin shekarar 1985-86 aka rufe mana masallaci na kamsu salawati aka hana mu sallah a ciki laifin shi ne an kai mu gaban sarkin Kano muna sallah ƙarfe ɗaya saboda haka mun kwabawa gari an kawo sabon addini da su ƴan nan garin sun ce ma wajadna aba'ana ala zalika ba mu samu iyayenmu akan wannan ba. Aka kulle masallacin mutane suka riƙa kashi a ciki sai da muka tashi muka yi yunkuri rana tsaka muka ba da sanarwa muka ce muna neman duk wani ahlus sunna billahi allazi a lokacin da muke magana adadin ahlus sunnar Kano na wancan lokacin bai kai 1/10 na ahlus sunnar Kano yanzu ba. Muka yi kururuwa muka je wajen muka fara sharar masallacin karfe 11:30 karfe 1 an gama sharar masallaci an so tabarmi an sa aka kira sallah muka yi sallah azhar muka ce an bude har yau ana sallah a cikin sa. Dan kuma masallacin sabuwar gandu ya shigo wanda masallaci ne waɗanda suka gina shi ƴan kwamitin sa ahlus sunna ba dan bid'a ahlus sunna aka zabi limami ahlus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a Qur'ani a hadisi a fiqhu yace yayi ya jinjina a tikelin sa na awo yace nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai martaba sarkin Kano takardar muna da copy ta a hannunmu yace ya cancanta amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar Kano da wancan limami na waje makihin addinin musulunci makihin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce ba su yadda ba sai dai a nada Yusuf Ali shine liman Yusuf Ali din nan kowa ya san shi a Kano ba ya da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa cikakken zindiki ne mu a ma'aunin mu masallacin mu kuma a ce shi za a ba dan Allah waɗannan ababai da na ambata wanda na tabbatar ba su kai 1/10 cikin abin da aka mana cin kashi a Kano ba dan Allah an yi mana adalci to mu ba ƴan Najeriya bane ba hijira muka yi daga Gambia mu ƴan gudun hijiran Sierra Leone dai
waɗannan ababai, waɗannan ababai ‘ya’yan uwa musulmi, suwaye suke mana wannan ababai? Farko dai gidan sarauta na Kano, don kullum can ake kai mu ƙara. A fada ake mana wannan abu, ba ma cewa dukkan fadar Kano daga alifin ɗinta zuwa ya'un ɗinta ko A zuwa Z ɗinta makiyanmu ne, akwai masoyanmu, akwai waɗanda suke goyon bayan gaskiya da adalci, akwai waɗanda suke tare da gaskiya. Mun san wannan, ba mu da shakka a gidan sarauta akwai masu wannan, amma akwai makiyanmu waɗanda suke nuna tasirinsu a gudanar al'amuran da ake a fada, wanda idan har ana so al'amura su gyaru, sai an janye tasirin waɗannan mutanen, dan za su jawo wa fada, za su jawo wa sarauta rikici da addini. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, ba mai rikici da sunnar manzon Allah kuma ya kai lafiya, babu. Dan haka muna yin kashedi, muna fadakarwa, muna jan hankali, muna amfani har yanzu da uslubi na hankali, na dukkan mai hankali zai fahimce shi, mai adalci, mai san gaskiya zai fahimce shi. Ta yaya a lokacin ba mu kai haka yawa ba, muka dore har muka kai haka, a yanzu kuma a ce za a hana mu ci gaba? Don haka ya kamata a yi hatara, fada ta tsaya ta kalli abu kallo na adalci, duk abin nan da ake fakara ake iyaye, domin mun riga mun sani a tsarin mulkin ƙasa babu inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria baka isa ka gina masallaci ba sai fada ta amince. Babu inda aka rubuta ka constitutionally a tsarin mulkin Najeriya, kamar yadda babu inda aka ce Obana Benin sai ya amince za a gina coci a jiharsa, babu inda aka ce haka. Mai coci na ginawa sai dai ya mallaki takarda ta hanyar hukumomin da ake mallakar fili, ya nemi izinin gini, a duba taswirar ginansa, amince ya zo kuma ya gina. Amma dan saboda kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu, mu je mu ce su zo a yi, bayan muna da wancan masaniya na cewa ba a ba su damar ba a constitution, an kwace musu ita, amma mu muna so mu dawo musu da ita. Amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da muka ba su, su ki mana adalci. Wanda a yau idan muka ce mun daina zuwa, ba mu kare dokar ƙasa ba, ba mu kare dokar jiha ba, ba mu kare dokar ƙaramar hukuma ba ko ta gwamnatin tarayya, amma dan saboda kasancewar mulkinsu ibtidad ne, ya samo asali daga daula Usmaniya, furfushin abin da daula Usmaniya muke karramawa, muke girmamawa, muke mutuntawa. Amma matukar za a yi mana adalci ne, za mu ci gaba da yin hakan. Idan ba za a yi mana adalci ba, wallahi tallahi babu garanti din za mu tada, babu, ba za mu yi wa wani alkawali ba, ba za mu yi signing a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan daure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba, ba za mu ci gaba da biyayya kan haka ba. Na biyu, daga cikin waɗanda suke jawo wannan abu, gwamnatoci na jihohi daban-daban. Wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ce faro ba a Kano, an yi gwamnatoci na baya da dama, kuma kowanne mun ga irin rawar da suka taka, kuma kowanne mun ga irin salon adawa da suka ɗauka da mu. Kasancewar wani ya yi mulki jiya ko shekarun jiya ko shekarun jiya wancan, ko na farar hula ko na kakin soja, kuma ya cuce mu ko ya shiga haƙƙinmu, ba za mu manta da shi ba, muna tuna. Sai dai in ya tuba tsakanin shi da Allah, to mu ma sai mu yafe na ɓangarenmu. Amma muna tuna da adawar da kowa ya yi da mu, ba wanda muka manta da shi. Dan ba zama gida da wanda za a yi wani abin da za mu kasa mantawa da wani cin mutunci da aka mana ba a baya, ba mu kai wannan gidadancin ba, da hankalinmu da wayanmu ba wai haka muke tafiya da ka ba. Saboda haka gwamnatoci sukan su kuma wai abin da suke gani shi ne wai ɗan ɗariƙa suka fi yawa. Ka san koda a cikin wannan gwamnatin akwai waɗanda suke baiwa gwamnati shawara, suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati, dan me za a ce ma sai an kula da ahli sunna, mutanen da gusu ce kashi ɗaya cikin hudu ba na al'ummar Kano. To anan inda gidadancin yake, wai ba mu kai rubu'in mutanen Kano ba, anan inda gidadancin yake, jam'iyya ake yi,
kuriya ake nema.
Kai dan siyasa ba ka da sha'awar kai hasaran kuriya dai ta mutum.
Balla sanar kuriya adadin wannan da suke nan a halin yanzu ba. Mu fadan a cikin yanzu ba mu kenan ba.
Waɗansu ma ba su samu labarin taron ba. Ko mu nan a ciki
akwai mamace uku,
akwai mamace hudu, a kuri'u biyar ne a gidansa, akwai mai ƴaƴa baligai maza da mata.
Wajen kuri'a 17 ce a gidansa. Idan ka hada 17 so mutum 5,000 kuri'a nawa kenan. Me kake bukata ka ci nasara akan abokin adawarka ko dan adawarka ya ci nasara akan ka? Kuri'a ɗaya fa. Duk abin da ya karu akan kuri'a ɗaya nafila ce. Amma wajib farillar ita ce kuri'a ɗaya. Idan shi yana da kuri'a 51 kai kana da kuri'a 50 ba ya kayar da kai. Idan shi yana da kuri'a 49 kai kana da kuri'a 50 ka kayar da shi ba. Ɗaya kike ne ba. Ashe mai wayo cikin ɗan siyasa shine wanda baya son yayi asaran kuri'a ɗaya ma baya son yayi hasarata. Ballanta na yayi hasaran miliyoyin kuri'o'i. To wai abin da ake gani tunda mu minority ne kuma galibin mu baki ne to shikenan sai a danne mu. Idan ya so sai a baiwa masu yawa yawa. To irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnatoci suke yi na kallon waye fi yawa shine abin da yake sa suke goyen bayan wancan yaki da ɗariƙa suke da mu. Daga nan sai ɓangare na uku shehunan ɗariƙa. Su kuma shehunan ɗariƙa abin da suke karewa ƙashin miyarsu, gidajensu, kuɗaɗen shiga da suke tatsa daga hannun mabiyansu. Akwai shehun Tijjaniya ko shehun Kadiriyar da kila idan an mallaki tsakanin kuɗinsa da kadararsa yana da abin da ya kai miliyan 30 ko miliyan 40. Amma kuma wani muridi mai jarin da bai kai miliyan 5 ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan shehun ɗariƙa don rashin adalci. Ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa, ya kai shi haji ko umara a kowane wata, a kowace shekara, a kowane lokaci ya so. To sai da awar sunna ta zo, sai suke ganin 'yan kasuwan nan suna gane sunna. Kuma in sun gane sunna sun daina watan hidimar ta shehu, sai hidimar addini, sai gina masallaci, sai islamiya, sai taimakon da'awa, sai buga littafi, sai yaɗa sunnar annabi. To su kuma ana yin haka suna jin haushi don yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu. To don haka sai su haɗu, sai su yi rawani, sai su je fada su faɗi su yi sujada, su ce ai an ci mutuncin sarki, an ci mutuncin wane ne, su je gidan gwamnati su yi ƙarya, su ce an ci mutuncin wane ne. Don haka su dai su ne da jama'a, kuma su idan an matsa musu ko idan an ɓata da su ko an ƙyale ana zagin waliyin su, bala'i zai faru akan ƙasa, za a yi masifa. Su kirawo mazajensu su zuga su su yi musu ƙarya, abin mamaki, su yi maka ƙarya kuma ka bi su. Kasa wasu ta bayyana a gare ka, ina karama ina walitaka. A yau a nan cikin garin Kano, yanzu ina cikin Shawwal shekara ta 1427, muna cikin watan Nobamba na shekara ta 2006, don tarihi ya rike. A yau cikin garin Kano idan ka rantse ka ce babu wani gida da ya shahara ɗariƙa wanda babu ahlus sunna a ciki, ba za ka yi kafara ba. Idan kuma ka rantse ka ce babu wani gida na sunna wanda kuma akwai ɗan ɗariƙa a cikinsa, babu wannan gidan kuma ba za ka yi kafara ba. Duk wani gida na sunna, na bid'a, na sufanci, na bandiri da kiɗa, na Tijjaniyanci, babu gidan da babu da wakilci a cikin ko mace ko namiji. A faɗa mana shi wannan wakilan da muke ciki shi sa kuke ga saboda su muke muku kara. Amma ba don haka ba, ku da kashinku ya bushe. Da tuni an kai ku makabartar tarihi. Amma saboda wannan matasan, waɗannan masu san annabi da gaske, masu kiyamun laili, masu karatun Qur'ani, wallahi saboda su muke muku kara. Amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoronsa. Ba yi da komai, ba yi da karama, da shi da tsumma uwa ɗaya ba ɗaya. Don haka ya kamata su gane cewa ba fa tsoronsu muke ji ba, ba maganar tsoro a cikin wannan lamari. Waɗannan ɓangarori guda uku, masarauta, shehunan ɗariƙa, gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati, su ne shehunan tariƙa ke amfani da su don yakar mu. To don saboda haka muke kiran kowa ya shiga taitayinsa. Bisa ga haka, duniyin kuri da za a yi na a kwace wannan masallaci na sabuwar gandu daga hannun ahlus sunna a baiwa ƴan tariƙa, wallahi tallahi sai inda ƙarfin mu ya kare. Ba za mu taɓa yarda da wannan ba. Saboda me, menene dalilanmu? Dalili na farko, me yasa mu kaɗai ake kwashewa masallaci? Me yasa ba a kwace na intijaniya a bamu, ko a kwace na ƴan kadiriya a bamu, amma sai a ce za a kwace na baba ƴan intijaniya ko ƴan kadiriya? To wannan ya kamata ku san cewa lokacinsa ya wuce. Dalili na biyu, wannan masallaci ba ku kuke magana akan rigimar limanci, mu ko muna faɗa muku cewa masallacinmu ne ga takaddunsa a hannun Malam Abdullahi Salihu Pakistan daga Agani. Mallakarmu ne, yaya za mu gina masallaci a zo a kawo mana wani ɗan ɗarika a cikin mana limanci? Yaya za ka je ka auro mace ka biya sadaki, an gama buɗa an kai ta ɗaki, sai wani ya zo ya ce shi ya fi ka sanin abin da ya kamata a yi a ɗakin? Dalili na uku, wannan mutum da aka sa wai a ce ya zama limanci, shi kadai ma in yayi sallah, matukar da wannan aqidar ta zuciyarsa sallah sa ba ta yi ba, wallahi tana yawa wani limanci. Shi kadai ma in yayi, saboda me? Na farko, kuna ji ko shi yake rubuta Allah wasika, ya faɗa wannan kowa ya ji. Na biyu, ya rubuta a cikin wasika ta M-Team, ya ce su ci gaba da tsara fim, su riƙa ci gaba da wasan kwaikwayo, domin wasan kwaikwayo ai waɗanda suka fara sunnanta shi annabawan Allah duk 'yan wasan kwaikwayo ne. Ya ce in kana son hujja ga hadisi na biyu cikin arba'un hadis na mala'ika Jibril, da ya zo a siffar wani baƙauye, wani mutumin ƙauye ya zo wajen gaban manzon Allah, a shadidu bayadu siyar shadidu sawadu shari la yura alaihi asaru samari da waye, ya ce kaga duk wasan kwaikwayo ne. Dan daga ƙarshe ya ce kun san wanda ya zo suka ce ba mu sani ba, ya ce fa inda hu jibrilu atakum yuallimukum dinakum, kan wannan ya kace duk annabawa wai ɗan wasan kwaikwayo ne. Wannan musulmi ne ko arne? To dan me za a ta arne limanci? Dai kenan. Dalili na uku, mu ba mu manta ba, in ku kun manta, wannan Yusuf Ali fa aka tara shi, aka tara malaman Kano, Ibrahim Umar ka bayyana ciki yana nan da rai, shine shugaban council of ulama, Malam Ibrahim Khalil yana ciki yana nan da rai, da duk su wane ne, video kasa yana da, audio kasa na nan, aka kawo ababen da suke nuna riddarsa, aka ce ya janye, ba malaman sunna ne suke masa wannan ba, ko dai ɗan ɗariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri, ko kuma wanda ba ma ɗariƙa ba ma izala, wanda suke tsakiya jemagu, su suka tara shi suka ce abin da ya yi ba daidai ba ne, ba mu ba. Suka sanar da gwamnati, suka sanar da fada, dan Allah yanzu har fada ta manta da abin da malaman da ta aminta da su suka yi? To mu muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya. Yusuf Ali sai ya fito ya nuna tubansa ma kafin a yarda da musuluncinsa, ba ma limancinsa ba. Masallaci namu ne, mu ne muke da ikon anyana liman, mu nemi wanda ya kamata ya zo ya shiga a tafi tare da mu ya shiga, in bai shiga ba ko mu shiga ba da sallanmu. Mun tabbatar babu inda a cikin Bukhari ko Muslim aka ce in ka naɗa liman ba aminta da shi ba limamin ka bai ba. Babu inda aka ce dan fada bata amince da limancin ka ba, sallah bata yi ba, amma muna girmama fada ko muna fatan za ta waiwaya ta daina karɓan shawaran ɓata garin da suke fada, munafikan da suke fada, zindikan da suke fada wanda mun san su, a karɓi shawarar adalan da suke fada, mutan kirkin da suke fada, mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta, su ya kamata a karɓi shawarar su. Amma yanzu dan Allah, mu abinda ma muke so a faɗa mana, menene matsayin ɗan cakare a fadar Kano? Ya sunan sarautarka? Waye gada? To shi kuma asuwa waye kare da gudun layya? Me ya kai shi fada?
kar ku manta saboda wannan shishigin nashi ba mu da muke kallon tashoshi na ya kalabari na kasashen waje mun ga shiri da gidan talabijin na Al Jazeera suka yi game da Najeriya musamman kuma Kano da Arewa da aka zo nan Kano sun tattauna akan fada da yanayin mulki da menene wanda ya je yana magana da wakilan Jazeera shi wannan dan sakarin ce shine wazirin Kano kuma wannan aka yada duk duniya ta gani wanda mun tabbatar fada ba ta san wannan ba kuma gidan wazirci ba su san wannan ba to su sani ya je yayi ƙarya ya ce shine wazirin Kano mu mun gani wallahi tallahi yayi kuma an sa a gidan talabijin da Al Jazeera idan kana so ka shiga internet ka zakulo file din zaka gani saboda haka muke kira ga mai martaba sarkin Kano muke kira ga dukkan wanda yake da cewa a fadar Kano cikin dattijan da muke girmama su muke ganin mutuncin su muke musu kyakkyawan zato a fadar Kano cewa su yi izina da bargurbin da suke cikin su suke nema su jawo wa fada bakin jini da rigima ya yan uwa abu na karshe tunda an nuna mun lokaci yayi hanyoyin da za a bi domin a fita daga cikin wannan matsala hanya ta farko ayi mana adalci yadda aka kyale wanda ya yi imani da sallah a makabarta ya je ya share makwantai ya gina masallaci yake sallah a makabarta yadda filin da muke kwallo a kofar mata anan na koyi mashin anan na koyi kirki tun tsakankanin shekarun 1974, 75, 73 aka dai kawai aka shata aka bai wa Shehu Tijjani aka ce masallacinsa ko muka yi shiru ba mu ce komai ba to mu ma wajibi ne a kyale mu gina masallatanmu matukar za a hana mu to su ma sai a hana su kai mu abin da muke bukata daga fadar Kano wai dan me yasa in dai sarautar Kano ta mu ce ta mu duka dan me yasa wani mutum shi kadai yake tafsiri a gidan Kano a fadar Kano ba mu ce a kwace a bamu ba a raba gida uku goman farko Tijjaniya goman tsakiya Kadiriyya goman karshe sunna idan ya so a sa a rediyo da talabijin kowa ya gani a bambance tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tsakiya wallahi ni na tabbatar in fadar Kano ta yi wannan ta yi adalci kuma sarautar Kano ta tabbata sarauta ta adalci cikakken adalci kuma jama'a za su ji daɗi kuma za a gane tsakanin mutum da mutumi tsakanin mutum da mutumi muna buƙatar adalci a ba mu dama yadda ake ba su dama amma zalunci ne a ba su dama mu a hana mu abu na biyu da zai kawo warware wannan matsala bayan adalci da gwamnati za ta yi mana da gidan sarauta za su yi mana sai kuma a zo a yi zube ban kwariya ta fuskar dalili su shiga rediyo mu shiga su shiga talabijin mu shiga ka san da har zuwa 85 har zuwa ma ƙarshen 80 ba wani ahlus sunna da ya isa shi bidan rediyon Kano ya yi magana to amma alhamdulillah an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu sunna ta zama hantsi ne ga gidan kowa to wannan damar a bayar da ita a gwamnatance muna da haƙƙi a rediyon Kano dan mai ɗan ɗarika suke shiga suna zagin mu mu ba sa muka yi mu shiga mu zage su ba mu shiga mu faɗi sunnar annabi dan mai suke shiga suke tatsuniya mu ba ta mu za mu ta zo mu ji ku ba za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta bamu ayi mana adalci a bamu dama mu yi zube ban kwariya ta fuskar dalili da dalili hujja da hujja sannan abu na uku mu da su kowa ya tsarkake niyya yayi wa'azin sa ya fadakar ya ja hankali ya tara muridansa ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so manzo Allah yake so kuma mu da su kowa ya addu'a cewa ya Allah in akan gaskiya nake Allah tabbatar da ni ya akan kuskure nake Allah nuna mun daidai sai wannan addu'ar mu ci gaba da yi lalle za a gane bakin zaran idan an yi haka maganar karshe ya yan uwa
game da wannan masallaci, game da wannan masallaci na sabuwar gandu, inda fadar mai martaba ta cikin Kano ta nada Malam Muhammad Nazir a matsayin limami. Wannan masallaci namu ne mu ahlus sunna mallaka sana hannunmu, an yi shi dan juma'a, kan haka aka karbi taimakon mutane, kan haka dukkan kowanne member na committee yayi, kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya saukar da wahayi akai. Wannan masallaci da iznin Allah sai mun bude kayan mu, za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo ku zo. Za mu yi shawara dan an ce wa amruhum sura, za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari mai kyau. Za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi, amma duk wanda bai kauce wa shari'a, shari'a ba ta ce a girmama shi ba, kar ya tsammanin girmamawa a wajen mu. Za mu bi ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci, sai an tsayar da sunnar annabi a wannan masallaci, insha Allah ta'ala, insha Allah ta'ala. Sha'a man sha'a wa aba man aba, sha'a man sha'a wa aba man aba, kuma mai ta sha'a man sha'a wa aba man aba, sha'a man sha'a wa aba man aba.